إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لها دي شدا قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو لير قريه لدى أربعين دبين واندى يدى شدى بصاف شاتا قوات قواتم أبريل شكرا ملادية تدبو بيودى عشرين دبيع واندى شيني درسي نتري بيودى حمسين دتقوس تكين جرين جير درسا لقلت تافن زاد المعادي في هدي خير العباد ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوءا لتاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوما يدرون كني دنغني لتفرك معك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزار الرأي وسا دع الأمر سا دبياني أكن يدي قلان دهل سر الجماعة malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya a lokacin da yaje kasar makka dan aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah subhanahu wataala ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan babban malami al-imam ibnu qayyim al-jawziya a inda yake mana tarihi game da yakin hudaybiya ko kuma sulhuna hudaybiya da bayani akan fa'idoji wadanda ke cikin wannan yaki zamu tashi a inda malai yake cewa wa min hastihbabu mughayyadati a'da'illahi fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala ali wa sallama ahada fi jumlati hadihi jamalan li abi jahalin fi anfihi burratun min fiddatin yaghibu bihi al-mushrikina وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ما لن يتشي ومنها لقد كم فائدو جند أكسامو أو أن ننسله نهديبيا استحباب مغايظة أعداء الله halastin wato musulmi su aikata wani abu da gangan dan su kuntatawa kafirai dan asa kafirai su ji haushi a cikin littafin madarijus salikina na ibn qayyim al-jawziya yayi kwatankwacin wannan magana har yake cewa wannan yana daga cikin babuka na ibada wanda la ya'rifuhu illa qalilun minan nas bautawa Allah ta hanyar sanya kafirai su zama a cikin kunci mai da su kasa wulakanta su yace to wani babi ne daga cikin babuka na ubudiyya amma mafi mutane basu san da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan abun anan fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallama ahada fi jumlati hadiyi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga cikin hadayar da yayi wato ya yanka a wannan a umara akwai jamalan li abi jahal wani raqumi na abu jahal wanda yana cikin ganimar da aka samu a yakin badar fi anfihi burratun min fidda wanda a cikin hancin raqumin akwai wani zobe wanda aka makalawa raqumin zobe na azurfa yaghibu bihil mushrikina annabi sallallahu alaihi wasallama ya soke wannan raqumi kafirai suna ganin raqumin nan sun san raqumin sun san raqumin shugaban su ne wanda aka shi a badar kuma sun san dama cewa an kame raqumin a cikin dukiyar ganima da musulmai suka samu da suka ga an yi haka sai suka ji bakin ciki suka ji damuwa wa qad qala Allahu ta'ala fi sifatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama dama kuma Allah subhanahu wataala cikin suratul fatih ya ambaci siffar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mu'mine da Allah yake cewa wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu kwatancan da aka yi game da mu'mine a cikin injila kazar'in kaman tsuro ne akhraja shat'ahu ya fitar da ainihin taraf shat'ahu shine ƴaƴansa ko tushiyarsa ko abin nan ko reshensa fa azarhu kuma yayi karfi fastaglaza yayi karfi sosai fastawa ala suki ya daidaitu akan ainihin itacensa ko zangarniyarsa yu'jibu zurra'a yana burge manoma liyaghiza bihimul kufar Allah ya bayyana mu'mine wannan siffa ne ta ana ganin su ɗan kadan ba su da karfi kamar da ake ganin sabuwar shuka ɗan kankanwa ba ta da karfi amma ana nan za a ganta ta tsira ta yi girma ta zama bishiya mai karfi ta zama bishiya mai bada inuwa ta zama bishiya mai dan itace to haka mu'mine suke suna ɗan kadan ana ganin su ana raina su ana ganin ba su isa ba har su girma su karfi sai kafirai su dinga jin haushi kaga Allah ya siffanta mu'minai da wannan siffa da kuma fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba da yake cewa zalika bi annahum yadda abin yake saboda su mu'minai la yusibuhum dhama'un babu wata kishirwa da za su ji wala nasabun ko wata wahala wala makhmasatun ko yunwa fi sabilillahi wanda suka ji sakamakon fita jihadi wala yatauna mawti'an babu kuma wata ƙasa ko wani fage ko wani kwazazzabo wanda za su taka da kafarsu yaghizul kuffara wanda in suka shiga wannan ƙasa kafirai za su ji bakin ciki cewa imani da musulunci ya kai wannan ƙasa wala yanaluna min aduwin naila babu kuma abin da za su samu na nasara game da abokan gabansu illa kutiba lahum bihi amalun salih sai an rubuta musu ladan aiki na gari inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya sawarwarar da ladan aikin masu kyautatawa wannan aya ta zo a gan bayani game da falalar jihadi amma mahallin shahid a cikin ta shine da Allah ya ce yaghizul kuffara wala yatauna mawdi'an yaghizul kuffara ina fata mun gane wannan don haka wannan fa'ida ce muhimmiya cewa yana daga cikin abin da aka samu a wannan yaki shine halaccin yin wani abu wanda aka san zai baiwa kafirai haushi yasa su ji kaskanci wa minha anna amiral jayshi yambagi lahu an yab'atha al'uyuna amamahu nahwa al'adu daga cikin fawaid din kuma shine shugaban sojoji komanda yana da kyau a gare shi ya dace ya zama cewa yana da ɗan leken asiri wanda za su rigaye shi su je su shiga cikin abokan gaba su jiwo masa asirin su wa minha daga ci kuma anna listi'anata bil mushrikil ma'mun fil jihadi ja'izatun indal haja akwai halascin wato neman agaji da neman taimako da cin moriyar wani amintacce mushriki a wurin jihadi aslan ana jihadi ne da mu'minai kuma wani kafiri ma ya taba zuwa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan shiga cikin rundunar kan je jihadi annabi yace inni la astainu bi mushrikin bana neman taimakon mushriki to amma ana iya samun istisna'at wato wata togaciya shine kamar abin da ya faru anan idan shugaban sojoji na musulmai ya gaga wani kafiri a cikin abokan gaba amma kafirin amintacce ne za a iya ba shi dama yayin musulmai leken asiri ko ya ba su wata ma'aluma ya ba su wani information muhimmi to ya halasta a karba daga gare shi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi anan ina hujja akan haka kai ibn qayyim sai yace li anna aynahul khuza'i saboda wannan dan leken asiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan kabilar banu khuza'a din shine budayl bin warqa mun ji shi a baya budayl ibn warqa ibn amr al-khuza'i wanda a lokacin bai riga ya musulunta ba daga baya ya musulunta da shi da babansa da dan uwansa duka sun musulunta kuma har ma Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikhul Kabir ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba amincewa da shi akan rukun gabaki daya ganima ta hawazi yace ka je ka jira da wannan ganima a ji'ir rana har na iso sannan na zo na raba ta kaga yana cewa amintaccen mutum ne kenan tun kafin ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amince da shi ballantana kuma bayan ya musulunta malamai sun yi sabani game da lokacin rasuwarsa. Galibin malaman tarihi suna ganin ya rasu ne kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa a sa'ad da ya rasu ma ya rasu ne tsoho dan shekara kamar 98. Akwai tarihin sa a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba na Ibn Hajar rahmatullahi alaihi. To wannan mutumi Budayl ibn Warqa ibn Amr a wannan lokacin kana kafiran idzaka, a lokacin bai musulunta ba. Wa fihi min al-maslaha annahu aqrabu ila ikhtilafihi bil aduwi wa akhdhihi akhbari, daga cikin maslahar a ce an samu kafiri wanda zai leko asiri ya ga musulmai, shine shi yana da saukin ya shiga cikin kafiran tunda suna ganin shi dan uwan su ne a zahiri, yana da saukin ya jiyo labarin inda an aika da musulmi wanda suka san shi, kaga koda sun bar shi ya shiga cikin su to za su iya bakin su in sun gan shi, ko kuma hala shigarsa na iya janyo mushi wato kisa ko kamu ko dauri ko makamancin haka. To da haka idan shugaba ya samu ƴan leƙen asiri a cikin abokan gabansa to wannan ya fi aminci gare shi ta fuskar su jiyo mushi labarai, ta fuskar kuma in ma an kama su ba sojojin shi a kama ba yanzu. Ina fata mun gane. Wa minha, daga ciki har ila yau, istihbabu mashwaratil imami ra'iyatahu wa jayshahu istikhrajan liwajhi ra'ayi wa istitabatan linufusihim wa amanan li'atbihim wa ta'arrufan limaslahatin takhussu bi'ilmiha yakhtassu bi'ilmiha ba'duhum duna ba'd wa imtisalan li'amri rabbi fi qawlihi ta'ala wa shawirhum fil amri wa qad madaha subhanahu wa ta'ala ibadahu biqawlihi wa amruhum shura bainahum. Mala yace daga cikin fa'idar wannan yaki na ainihin wato sulhu Hudaybiya, istihbabu mashwaratil imami ra'iyatahu wa jayshi, mustahabbi ne shugaba ya dinga neman shawara a gun talakawansa, mustahabbi ne kwamandan yaki na musulmai ya dinga neman shawara, ya dinga kokarin jin ra'ayin sojojinsa. Istikhrajan liwajhir ra'ay, zai yi haka ne dan kokarin fitar da fuska mafi kyau ta abin da ya kamata a dauka na ra'ayi, ko abin da ya kamata a dauka na wani mataki ko wani decision. Wastitabatan linufusihi, domin kuma ya dinga dadada musu zukata. A dabi'ar dan adam idan ana neman shawararsa zai dinga jin cewa to shi ma ashe mutum ne mai muhimmanci, shi ma ashe an san darajarsa, ashe ba a wulakanta shi ba, to sai ya ji daɗi ya ga cewa an ba shi mutunci. In aka mai aka san haka kuma to zai ga cewa ba a san darajar shi ba, ba a damu da shi ba, zai ji kunci, zai ji damuwa. To haka dinga samun wannan rarrabuwa ta jin kuncin juna a tsakanin musulmai, to an samu matsala. Wa amanan li atbihim, don kuma ya amuntu daga sukarsu da yi mushi raddi da za su dinga yi, da ainihin yi mushi adawa al'atab, za su dinga yin Allah wadare da abin da yake. Wa ta'arrufan limaslahatin yahtassu bi ilmiha ba'dun duna ba'd, don kuma ya san yadda zai yi ya fahimci wani abu wanda a cikin wannan abun tayu Allah ya kebance wasu da ilimi, wasu kuma bai kebance su da shi ba. Akwai abinda wani ya sani wani bai sani ba, ta yi shi shugaban bai sani ba, wani kuma a cikin mabiya ya sani, don ya tambaya sai a faɗa masa. Sannan malam ya ce wamtisalan li amrin rabbi fi qawli ta'ala, don kuma aikata faɗar Allah, bin umarnin abinda Allah ya faɗa a cikin faɗinsa da Allah yake cewa wa shawurhum fil amri, ka shawarce su game da al'amari, da kuma wa qad madaha Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bi qawlihi, kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi mu'minai da cewa wa amruhum shura bainahum, al'amarin mu'minai shawara ne tsakankaninsu. Wannan gaba tana da muhimmanci, da haka zamu ga cewa malaman tafsiri sun yi maganganu sosai akan wannan aya wa shawurhum fil amri. Alal misali Ibnu Atiyya yana cewa ash-shura min qawa'id ash-shari'ati wa azaim al-ahkam, shura yin shawara da waɗanda suke ulul amri wan nahyi ko ulul nuha, masu hankali, masu fada a ji, malamai, masana da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki akan abin da ake neman shawara game da shi.
to wannan yana daga cikin ka'idoji na addinin musulunci yana daga cikin muhimman hukunce-hukunce na musulunci yace man la yastashiru ahlal ilmi waddini fa azluhu wajib da za a samu shugaba wanda shi kwata-kwata baya shawara da masana baya shawara da waɗanda suka san abin da ake magana akai to wannan shugaba ya wajaba a cire shi ya musulmi za su iya daukar matakin cewa to wannan bai dace da ka'ida ko ɗabi'a shugabanci ba a cire shi daga shugabanci dan haka za a samu wani shugaba a wata jiha ko a wani gari ko a wata makaranta ko a wata hukuma ko wani ƙauye ko wani irin shugaba ne ya zama daga cikin ɗabi'arsa shi bai yarda ya ji shawarar kowa ba baya jin maganar kowa to wannan ya ɗauki ɗaya daga cikin halaye wanda a shar'ance ya halasta a cire shi daga wannan shugabanci larabawa suna cewa a cikin karin maganarsu man ujiba bi ra'ayihi dalla duk wanda yake ganin tunanin shi na burge shi babu wanda ya iyasi shi to wannan ya bata da gaskiya alama bata ya zama kana tunanin babu wanda ya iya babu wanda zai faɗi wata magana mai kyau sai kai babu wanda ya san abin da yake yi sai kai kai kadai ka iya to wannan alama ce daga cikin alamun bata jama'a da haka mu kiyaye ko a gidanka ne ko a kasuwa ne kana da yara ko a kamfaninka ne ko a ofishinka ne ko kai ne headmaster ko principal ko director a wata ma'aikata ko education secretary ko wane ne kai ka kula da waɗanda suke kusa da kai muƙarrabanka wajen nuna musu cewa su ma mutane ne masu ilimi masu hankali wanda suka iya kuma wata rana za su zauna a kujerar kadan nan kai amfani da ra'ayinsu aikin zai maka sauki tunanin zai maka sauki ka ba su dama su faɗi ra'ayinsu kuma wanda ra'ayin shi yake mai kyau to ka karɓa kuma ka yaba kai kuma wanda ake neman shawara a gunka kamar yadda ka'ida ta nuna al-mustasharu mu'tamanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yana daga cikin hadisai na al-amsalun nabawiyya alaihi salatu wassalam ka'ida ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda aka nemi shawara a gunshi to abun amincewa ne ma'ana haka dole ka faɗi gaskiyar da ka sani kar ka faɗi abin da wai kawai zai burge shi shugaban ko kuma ka kalli ina ya karkata ka ba shi shawara galibi mutane suna yin irin wannan ma nemi shawara su kawai sai su dorato ina ne mai neman shawara ya karkata sai su ingiza shi nan daga baya kuma su koma gefe suna cewa to mun gaya mai abin da muke ganin shi yake so ne kawai to wannan cin amana ne sai ka faɗi abin da ka gamsu da shi da kuma hujjojinka don haka a wannan ƙa'ida take da muhimmanci ƙwarai da gaske malam da ake cewa Ibnu Huwayz Mandat wani babban malami din nan yana faɗa magana game da wannan mas'ala ta shawara yake cewa wajibun alal wulati mushawaratul ulama'i wajibi ne ga shugabanni su dinga neman shawaran malamai fi ma la ya'lamuna akan duk abin da kai shugaba baka sani ba sai ka tambayi malamai na Allah ku ba mu fatawa meye ya kamata a yi wa fi ma ashkala alaihim da kuma duk abin da ya rikirkice ma kai shugaba sai ka nemi shawarar malamai min umuriddin idan al'amarin ya shafi addini yace wa wujuhul jaysh ya kuma nemi shawara a gun manyan kwamandojin soja fi ma yata'allaqu bil harbi ga abin da yake da alaka da yaƙe-yaƙe wa wujuhin nas ya nemi shawara a gun shugabannin mutane fi ma yata'allaqu bil masalihi wal umara ga abin da ya shafi maslahar rayuwa da kuma raya birane ma'ana kowaɗanne tawagar mutane in ka tashi yin aiki matsayinka na shugaba da ya shafi irinsu sai ka nemi shawara game da su aiki ya shafi addini sai ka tambayi malamai ya shafi kiwon lafiya sai ka tambayi likitoci ya shafi tsara birane da gidaje da kaza sai ka tambayi injiniyoyi da architect ya shafi shari'a ka tambayi lauyoyi da haka za ka ga ai a ka'ida shugaba yana da ma wasu mutane waɗanda ake cewa masu ba shi shawara amma sai aka yi abusing ɗin wannan abu sai aka waye gari kawai ya zama ana ba mutane ne kawai don su ci abinci wannan mukamin akwai gwamnati ma da in ya ba ku mukamin zai ga muku cewa to ba nemi shawara ku ba kowa ya je ya zama shi kawai office ɗin shi duk wata ya anshi impress ɗin shi kawai da albashin shi ga motar kanan a sa maka mai kyakkyawa yawo a gari kana wa gwamnati campaign amma ba a neman shawara ka kuma sunanka mai baiwa gwamnati shawara akan misali a ce harkokin tsaro ko harkokin sadarwa amma kun gwamnati ba zai mu shawara ka akan komai ba in ma ka bayar kai ne ki kaga wannan ba shi ne gaskiya ba dan haka ya kamata shugabanni a kowane mataki su san wannan zaka ga duk shugaban da ya ainihin kware wajen neman shawara zaka ga mulkin shi zai yi kyau wanda ake kwatance da shi shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab da ya hau halifanci manyan sahabban nan ma sai da ya sa musu ƴan bago akan barin Madina in kai sahabi ne babba daga cikin al-muhajiruna wal ansar daga cikin as-sabiqun al-awwalun baka fita daga garin Madina ka je koda aikin haji ko umara sai ka nemi pass a gurin Umar sai yayi daga tafi saboda koyo shi yana iya neman ka daga Sa'ali su ainihin wato Usman su kan su Abdurrahman dan Auf kullun suna makale da shi haka malamai ya ja su a jika sai Ibn Abbas su Aisha ya aika mata da tambaya sau nawa haka ko nan kusan ka dauki mulkin Sardauna da haka Sardauna ya mulki mai kyau da haka yana daga cikin abin da ya kamata shugabanni su gane a kowane mataki neman shawara domin kai ba super human bane kai ba insanun khariq bane kai ma insan ne min lahamin wa dami mutum ne kaman kowa a jikinka akwai jini da tsoka da kashi da fitsari baka da wata kwakwalwa da ta wuce ta sauran mutane ta yi kuma a cikin da zaka nemi shawara su sai Allah ya wani fatahi na wani abu wanda zai wayi gari ya zama mai armashi ko abin yabo a cikin policies da kai miki kamar yadda yanzu ake yabon Sardauna ai kaga ba abubuwan da yake na hukunce hukunce da matakan da ya dauka da ayyukan da yayi mafi yawan su shawarwari ne na malamai irin su Abubakar Gumi Allah ya gafarta musu gaba daya amma yanzu in an tashi za a ce ne Sardauna ne yayi kai za ka yi taking credit din kamar yadda wanda bai yi abin arziki ba shi ma za a ce shi ne bai yi ba ba za a ce malaman zamanin shi ne ba su ba ina fata mun gane wannan da aka sarakuna a zamanin na baya sun kware wajen neman shawarwari kuma sun samu alkhairi a cikin mulkin su to haka yanzu ma to ba sarakuna ba hatta a gidanka ka dinga neman shawara a gun masu hankalin cikin gidan da wanda suka kware game da al'amuran cikin gidan don matakka ta bi ka sanin sirrin kitchen dole ka nemi shawara ta game da sirrin kitchen game da sutura game da kaza wataƙila ko ɗanka ko ƴarka ya san wani abu da Allah bai sanar shi ka ba ka nemi shawaran shi game da haka kai ne limamin juma'a kai ne limamin khamsu salawat kana da na'ibai kana da abokan aiki da mamu babu laifi ka nemi shawaran su akan wani abu da ya shafi abin da kuke gudanarwa gyaran masallaci ko wani karantarwa da za a yi ko yanayin da ya kamata a gudana akan shi ko wani abu makamancin haka wannan dai ka'ida ce mai muhimmanci kwarai da gaske dan haka da Allah ya ce wa shawiruhum sai malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa abubuwa guda uku ne kuma matakai ne guda uku da Allah ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawiruhum fil amr Ibn al-Qayyim a wani wuri cikin littafansa ba a nan ba yake fadan cewa wannan ka'ida tana nuni zuwa ga cewa abu na farko da za ka yi musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama shine kai musu ahuwa akan kurakuran da suke maka na rayuwa na yau da kullum idan suka wuce wannan matakin sai kuma ka nema musu gafara a wurin Allah akan kurakuran da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala fa'fu anhum wastaghfir lahum to idan suka samu waɗannan matakan guda biyu to yanzu sun cancanci ka nemi shawarar su wato sai mutumin da kuka zauna da shi kuka fahimci juna kuma ka fahimci cewa ya san muhimmancin addininsa to mataki na uku sannan sai ka nemi shawarar sa ma'ana sai ya san abin da yake a addini kuma ya iya rayuwa yana da ilimin abin da ake neman shawaran sannan za a kai ga matakin neman shawara daga gare shi ba kowa bane kina yake neman shawara daga gare shi idan ba a nema daga gunka ba ko ya halasta kai balantiya ka kai shawara ya halasta idan za ka iya kaita inda ya kamata idan kaga inda ya dace ka kai shawara kuma ka cancanta ka kai koda ba a nema a gunka ba babu laifi ka kai irin wannan shawara amma abinda ba a yadda ba shine ka je ka dinga bayanin shawara a inda ba na ake bukata ba ma'ana ka je gidan radio ka sai airtime kai ta magana ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza me kun ka ga wanda ya kamata su ji din wannan mutane ba sa wannan shari'a ba ta kallon shi a matsayin shawara tana kallon shi a matsayin ta'ayyir ina fata mun gane wannan karanta littafin ainihin wato Ibn Rajab al-Farq bayna an-nasihati wat-ta'yir akwai babban malami as-Sallabi Muhammad ibn Ali as-Sallabi yana da littafi musamman sunan shi kenan ash-Shura juz'i kankani haka yana da kyau daliban ilimi su koma su karanta littafin muna nan da shi a wannan maktaba ta makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya Allah ya sa mu dace malam yace wa minha jawabu sabiy zararil mushrikina idan faradu ar-rijalihim qabla muqatalatir rijal wannan yana nuni zuwa ga halassun kuma za a iya kama bayi na ƴaƴa da matan mushrikai idan an gansu daban ba a wurin da aka yakin ba an tafi yaki sai kuma aka je aka fara ganin ƴaƴa da mata za a iya kama su ba sai an gama yakin ba ba kuma sai suna cikin rundunar yakin ba ya halasta ai haka wa minha daga ciki akwai raddul kalamil batili walau nusiba ila ghairi mukallafi tun kuɗe magana ta barna koda kuwa an danganta magana ta barna zuwa ga wanda shari'a ba ta hukan shi ba idan aka samu wannan fa innahum lamma qalu khala'atil qaswa yayin da sahabbai suka ce qaswa ta yi tutsu ta ki tafiya ta yi turjiya ya'ani haranat wa allahat ma'ana ta kafe ta ki tafiya falam tasir bati tafiya ba wal khila'u fil ibli بكسر الخاء والمد نذير الحيران في الخيل ngakace alkhila'u game da raquma zakai makha'un wannan hasabe mai ruwa zakai mishi wasali kasa sannan a jamar da a ce khila'u yace nadhirul hirani fil khayl dai yake da abinda za a fada idan doki ne yake tafiya sai a ce yayi hira idan raquma ce sai a ce tayi khila dukan shi dai tutsu ko turjiya su ki tafiya falamma nasabu ila naqati ma laysa min khuluqiha yayin da wasu sahabbai suka danganta wannan raquma abinda baya cikin halittarta wa tabi'iha baya cikin dabi'arta raddahu alayhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tunkude wannan magana wa qala yace ma khala'at wa ma dhaka laha bi khuluqi a batai tutsu ba kuma wannan ba dabi'ata bane to ya nuna cewa idan aka danganta wata magana wadda ba gaskiya ba ga wani idan mutum ne kaga dama babu wani magana na kokonto akan kai in ka san ba gaskiya bane ka tunkuɗe magana to idan ku ba mutum bane ba gida ne ko mota ko raƙumi wani jima'at wanda ba yi da taklifi akan sa ko za a bar magana haka ba za a bata haka ba nan ma za a tunkuɗe wannan magana saboda a cire mummunan tunani daga ƙwaƙwalwar musulmi summa akhbara sallallahu alaihi wasallam an sababi burukiha sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma sababin da yasa ta yi haka wa anna alladhi habasa al-fila an makkata habasaha kuma Allah subhanahu wata'ala wanda ya hana giwan nan ta abrahata ta je cikin garin makka ta yi barna to kuma shine ya hana wannan raquma shiga lil hikmati al'azimati allati zaharat sababu bi sababi habsiha saboda hikima mai girma da ta bayyana sakamakon habasin da aka yi mata wa ma jara ba'dahu da abin da ya biyo baya na sulhu wa minha daga cikin waɗannan hikimomi akwai anna tasmiyata ma yulabisuhu ar-rajul min marakibihi wa nahwiha sunnatu babu laifi ka sanya wa abin da kake mu'amala da shi wani suna na musamman raƙumi ko doki ko karan gadi ko motarka ko agogonka ko gidanka ya zama yana da wani suna bayan raƙumi shine saboda gashi an sa mata suna alƙaswa keke ba kana da keke zaka yi sa mata wani suna pet name ko ka sa wa kare kana da kare wanda yake ya halasta a shari'a aje shi a gida kana iya sa mai suna ko wata ya akuya ka sa mata suna ko kare amin ko kyanwa a ce kana da kyanwa kuma sunanta wani suna ne na musamman na yan gayu irin yadda ake da ne za a ce sunanta Farhan misali ba ka yan gayu suke yi ba ko kana da mota sai ka sa mata suna wani daban kamar wani irin suna ake sa mota a ce shiga ba biya ko irin da ake ce mota nan ta yan sanda shiga ba biya fita da Allah ya isa muna yara ko ta mota da ake ce ma gilma mai sunanta station wagon irin fujo ta haya din shiga da alulaka kaga dai wannan sunaye babu laifi ya halasta wata inkiya ce da ake yi ma wasu irin ababen hawa ko abin nan da ake ce mata a kawo ruwa, wace mota ce ake ce mata a kawo ruwa? Akwai wata mota da ake ce mata a kawo ruwa mai saurin konewa din nan, tana saurin kamawa da wuta. Jefa mai ko yawa a kawo ruwa. To duk gasu nan da zaka ci sunaye iri-iri. To wannan sunan ko ya halasta. Ko mun gane wasu inkiya ne a cikin yare da wani abu na armashi da mutane suke amfani da shi a bakunansu. Inda babu wani kalma na fasikanci ko fajirci a ciki, to ya halasta. Da haka kana iya ka sanyawa dukkanin ababen da kake da su ka sa musu suna. To haka Imam al-Bukhari ya mai babi na musamman akan sanyawa masallatai suna. Ya kawo wannan hadisi na tsere da aka yi na dawakai da raƙuma tsakanin masallaci kaza da masallaci kaza. To sai zama masallaci bayan sunan shi na masallaci, ana iya cewa masjidu fulanin ce masallacin Alhaji Haruna Danja, masallacin Albani, masallacin Alhaji sunatan kifa, misali irin waɗannan, ko altan kifa ga yake cewa ko Allah ya gafarta musu. Ana iya cewa masallacin Abuja, masallacin sarkin Kano. Ko mun gane bai saba da wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi adam, wallahu ta'ala a'lam. Malin ya ci gaba da cewa wa minha jawazul hilaf, halastin rantsuwa, bal istihbabuhu alal khair addini, kai mustahabbi ne ma kai rantsuwa idan akwai wani alkhairi a addinance a cikin rantsuwa. Allazi yuridu ta'kidu, abinda kake so ka kara mishi karfin magana, za ka yi rantsuwa don ka kara wa wani abu na magana ƙarfi. Wa qad hufiza anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-hilafu fi akthar min 80 mawdi'a, an kiyaye rantsarantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wajen guda 80. To yanzu ka lura a ce a din rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa kamar guda 80, kaga yana nuna karancin rantsuwar da yake kenan. Sai in ya zama la budda, kar ya zama duk magana kalma ɗaya bisa ka ce wallahi tallahi na rantse da abin da zai kashe ni, kuna ji ko na rantse muku da zatin Allah, kar ka zama kana yawan haka. Musamman a ce a cikin darasi ko fira, wani ko ta iya ya ji gumbudurwa kalmomin da zai faɗa sai ya zama rantsuwa ta fi sauran kalmomin yawa. To wannan akwai alama na rashin wato ƙwarewa a magana, ko ƙarancin vocabulary, ko kuma tayyu, akwai ƙarya a cikin abin da mutum ke tayyu. Da haka mu kiyaye mai yawan rantsuwa akwai alama cewa bayi da siƙa akan abin da yake faɗi. Amma ya halasta a yi, kuma mustahabbi ne. Sai malam yake cewa wa amarahu Allahu ta'ala bil hilafi ala tasdiqi ma akhbara bihi fi thalathati mawadhi'a, a wurare guda uku cikin Alqur'ani Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rantse ma mutane da Allah dan tabbatar da gaskiyar abin da ya kawo. Fi surati Yunusa wa saba'in wa taghabun, ina ne waɗannan wurare? A cikin surati Yunusa aya ta 53 faɗin Allah wa yastanbi'unaka a haqqun hu, suna neman labari a wurinka, suna tambayarka wai Qur'anin nan gaskiya ne? Sai Allah ya ce mushi kul, ka ce da su i wa rabbi, gaskiya ne na rantse muku da Ubangiji na. Kaga umarni ne Allah ya mushi, innahu la haqqun wa ma antum bimu'jizin, wallahi alqur'ani gaskiya ne kuma ku ba ku gagara ba. Wuri na ɗaya kenan. Wuri na biyu a cikin saba, a cikin aya, a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa, qawlu ta'ala da Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, Allah ya ce kafirai suna cewa sam al-kiyama ba ta riske mu ba, sai Allah ya ce ka ce musu qul, ka ce musu bala wa rabbi, tabbas na rantse muku da Ubangiji na, la ta'tiyannakum, wallahi sai ta zo muku. Wa amma thalisa min suratul taghabuni, a cikin aya ta 7 fahiya shine fadin Allah da Allah ya ce za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir, kafirai suna cewa sam ba za a aike su, ba za a tashe su ba, ka ce musu na rantse da Ubangijinku wallahi sai an tashe ku, kuma wallahi sai an ba ku labarin abin da kuke aikatawa, kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah. Al-Imam Ibn Qayyim din nan Allah ya gafarta mishi da littafi na musamman mai suna Aqsamul Qur'an, wanda yake magana akan rantsarantsen da ke cikin Alqur'ani, fassarar ayoyi na rantsuwa, suwal asri, suwal fajr da makamantansu, ya fassara su, ya faɗi hikimar da ke cikinsu, kuma suna nan da yawa a cikin Alqur'ani. Zaka ga Allah yakan yi rantsuwan ne akan al'amari mai girma, kamar yadda a nan ma al'amari ne mai girma, ko ne tashin alkiyama ko al'amarin gasgata shi kanshi alqur'ani dama kuma waɗannan su ne abubuwa masu girma da gaske ababe mafiya girma da alqur'ani yayi magana akai shi kanshi qur'ani ya kira tashin alkiyama da cewa abu ne mai girma amma ya tasa'alu anin naba'il azim to idan abu ya girmama babu laifi kai rantsuwa ba sai gaban alkali ba ba sai kai alula ba ba sai ka dauko gafaka ko alqur'ani rubutun hannu ba zaka rantsi ne da Allah ko ka rantsi da wani cikin siffofin siffa cikin siffofin Allah ko sunayensa masu girma ina fata mun gane wannan amma ba a san yawaitawa wa minha daga ci kuma annal mushrikina wa ahlal bid'i wal fujuri wal bughati wal zalama jama'a mu kalli wannan fa'ida tana da girma kwarai za ta warware mana wata mas'ala wadda take contemporary kafirai da yan bid'a da mutanen banza da azzalimai da macuta idza qalabu amran yu'azzimuna fihi hurmatan min hurmatil lahi ta'ala idan suka nemi wani al'amari a gun mutanen kirki a gun musulmai a gun shugaba wanda a cikin wannan abin da suka nema akwai girmama wata alfarma daga cikin alfarma addinin Allah ujibu ilaihi wa u'tuhu za a amsa musu kuma za a basu kafire ne sai su ce to mu yi yarjejeniya da ku akan a cikin mu duk wanda ya ƙara aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu kawo muku shi ku hukuntar shi mu ma aka samu wani a cikin ku ya aikata ya aibata annabi Isa za ku ba mu shi sai a yi da wannan saboda girmama annabta wasu yan bid'a ne sai suka ga cewa to suna yan bid'a su suka ga cewa to za mu yi taimakekeniya mu da ku ahlus sunna akan ai maganin wani wanda bid'a shi ta fita matsanani ma irin da aka ce ai Abu Jabbar ko ya halasta a haɗu da su ayi wannan ko bai halasta ba ko mun gane ko ya halasta ahlus sunna su haɗu da yan ɗariku da duk wani mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfarmasa ko abin da ya kamata shine ahlus sunna su ce ba za mu haɗu da kowa akan yin wannan ba mu kadai mun isa tare da cewa basu kadaitu da kaunar manzon Allah ba su ahlus sunna duk mai cewa shi musulmi ne yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai danganta yaya ne manifestation na kaunar me yake gani a matsayin abubuwan da ke fassara yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani musulmi da ke numfashi da zai ce bai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ya halasta irin abin da yake faruwa a yanzu aka samu wani takadari ya dinga an tayo maganganu na banza zuwa ga janibin manzo sallallahu alaihi wasallama dukkanin kungiyoyin musulmai da dukkanin tafarkin da musulmai suke bi hankalin kowa ya tashi aka haɗu da gwamnati da ahlus sunna da ahlul bid'i da ahlul ahwa'i da yan ba ruwana da kungiyoyi duka aka ce dole sai ya daina wannan abu har gwamnati ta goyi baya ta ce to ya daina aka ce a zo a yi tsiye aka ce a yi kaza a yi kaza to wasu a cikin mu ahlus sunna sai muke ganin cewa bai dace kwata-kwata a haɗa kai da duk wanda ba ahlus sunna ba wajen yin wannan abu shin wannan magana daidai ce ko ba daidai ba ce matsala ce ijtihadiyya da dama mu gane matsala ne ijtihadi shin za a iya haɗuwa da wasu waɗanda ba irinku ba akan maslaha ta gaba ɗaya kamar da anguwa a anguwa yanzu akwai anguwanni akwai security committee akwai committee na marayu akwai na kaza shin yan salafiya ne kadai a wannan committee ko yan izala ne kadai duk wanda ke cikin anguwan stakeholder ne kai wata anguwan ma musulmai ne da kristoci wasu anguwan kabilu ne daban-daban mutane ne masu mutafarki daban-daban amma tunda kuna da tarayya akan manufar tsaro kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan da Yahudawa wanda su kafirai ne zuwan shi Madina shin ko ya halasta ko bai halasta ba shine gurin kai muke cewa wannan abin ya halasta ina fata mun gane wannan ya halasta ahlus sunna su hada kai da waɗanda ba ahlus sunna ba dan abin da ake tarayya da shi akan shi na gaskiya domin su ma suna ganin wannan abu a matsayin gaskiya kuma daga cikin fa'ida da ahlus sunna suka samu game da wannan shine akwai mutane da dama wanda da sun yadda ana aibata ahlus sunna da cewa ba sa son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sai suka gane ashe ahlus sunna sune kan gaba wajen kaunar ma'aiki da kare shi hatta kungiyoyi daga cikin kungiyoyin yan bid'a sun yadda da wannan cewa sun yadda idan an zo za a yi irin wannan tattaunawa to malamai daga cikin ahlus sunna su ne jagaba wajen tattaunawa su za su iya wakiltar abin da ake sa wakilta na kare jalibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wani point ne aka yi scoring yace to wannan ya halasta ujibu ilaihi wa uqtu za a amsa kuma a ba su wannan bukatar wa uinu alaihi za a taimake su akai idan ga wasu yara ta kadare a anguwa mashaya ɗan iska masu zaman banza sai suka zo suka same ka algata mallam yanzu gashi watan azumi muna so zamu wani aiki na musamman da zamu share kwatocin anguwan nan to muna so a ba mu aran abun nan kayan aikin masallaci da wulbaro da manjagara da tsintsiyoyi sai a ba su karka ce ɗan iskan banza ku je ku gama ku kai mai ɗan gangan su su yi gwanjan su sai ka ba su kuma gane a bugawa wulbaran iska a ba su kuɗi su sai abin nan omo da kilin duk su bi su gyara ko'ina uquhu da haka sai kaga wasu sun dawo cikin mutanen girki dan shi annabi sallallahu alaihi wasallama a irin rahamarsa bai kyamar kowa ya zo kusa da shi ya fahimci gaskiya jiba dai mutanen nan da suka yi li'ani mata da miji bayan fa sun gama li'ani annabi ya ce to shikenan ku tafi daga rasa wuta bai ce musu haka bai ce hal bainakuma ta'ib ba wanda zai tuba har yanzu ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam so yake a tsira to kai da kake tutiyar kana bin tafarkin sa wajibi ne ka dauki wannan kaida mallan yace wa in mana'u ghayra wa in muni'u ghayra koda kuwa ba za a ba su wani abu can daban wanda kuke da sabani akai ba tarayya da za ku yi da wasu waɗanda ba ahlus sunna ba ko wasu masu matsala bai nufin shikenan duk abin da suke akai kunya da bai nufin haka kuma daga cikin wato abinda za ka lura na hukunci mai tsanani da mutane suke masu cewa ai an yi tarayya da kafirai kaga wannan hukunci ne na zalunci ba duk wanda yake cikin kungiyar dariƙa ne kafiri mafi yawan mutanen da ke cikin dariƙa musulmai ne mafi yawa fiye da kashi 95 musulmai ne kafiran su ne asalin zindiƙan masu yin wannan faira da shashancin amma musulmai ne wasu jahilai ne wasu masu son zuciya ne wasu batattu ne akan wannan abin da suke amma dai musulmai to dan kaka cewa an hada kai da kafirai baka mu mutane hukunci haka na ruwan go na ruwan sama ruwan damuna kace ya bugi kowa ba daidai bane wannan hukuncin da ba fa yu'awinuna ala ma fihi ta'zim hurmatillahi ta'ala za a taimaka musu akan abinda aka san a cikin su a cikin shi akwai girmama janibin abinda Allah ya sa wa alfarma la ala kufrihim wa baghihim ka a taimake su akan kafircin su da ta'addancin su wa yumna'una mimma siwa zalika duk abinda ba wannan ba za a ba su ba duk abinda zai taya su kafircin su ko fasikancin su ba za a goyi bayan su akai sai yace fa kullu man iltamasa almu'awanata ala mahbubillahi ta'ala murdin lahu ujiba ila zalika ka'inan manka kun ji magana yace duk wanda ya nemi a taimaka mishi akan wani abin da Allah yake so wani abin da Allah ya yarda da shi ujiba ila zalika za a amsa mishi wannan neman taimakon ka'inan manka na kowane irin mutum ne kafiri ne fasiki ne dan bid'a ne kowane iri ne in dai zai zo ya ce ga wani abu jama'a wanda za a yi Allah yana son irin abu taimakon bayin Allah ne taimakon addinin Allah ne kare addinin Allah kare alfarmar annabawan Allah to za a amsa mishi akan wannan ka'inan mankana malam ya tarattab ala i'anatihi ala zalikal mahbubi maghdubun lillahi a'zamu minhu matukar a cikin wannan abin garin taimaka mishi ba za a je a auka zuwa ga wani abu wanda yafi wannan matsala wanda Allah baya so to wannan kuma malamai su za su tantance me wannan wa hadha min adaqil mawadi'i wa as'adha shi da kanshi gun kame ci kaga wannan matsayin yana da gaskiya abubuwa masu zurfi masu kuma wahala fahimta da haka zaka ga mutane da dama ba sa fahimtar wannan za su kalli abin a zahiri cewa ya za a yi a hada kai da yan bid'a ai bid'a ce ba abu na farko da zaka fara ji a cikin kwalwarka kenan zaka ga bai dace ba saboda za su zo su yi salatul fati su zo suna kaza wanda ma wani yana ganin ko aure aka daura da ita wallahi ba zai karba ba irin wannan tunanin zai ta zuwa maka na hamasa yace saboda wuri ne daqiq wa sa'ab bal adab wa as'ab wa ashaqqaha ala an-nufus kuma zakata suna kasa karban wannan zakatan mu'minai wannan na musu wahala karba walidhalika daqa anhu min as-sahabati man daqa shi sa sahabbai da dama daga cikin su kasa karban wannan abu suka ji kunci wa qala umaru ma qala jibu umar dan khattab ji girman ilimin sa ji falala umar da ilhamar da Allah ke masa amma umar ya kasa fahimtar wannan abu shi yasa yayi ta ainihin wato jayayya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi jayayya da sayyidina abubakar a wannan waje hatta amila lahu a amalan ba'du har daga baya kamar yadda muka ji ambata yake sai da ya dinga sadaka yana azumi yana yan tabayi dan yayi kafaran wannan laifin da yayi wasiddiqu talaqahu birrida wattaslim sayyidina abubakar shi kuma ya karbu wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi ya karba ya yadda ya miƙa wuya wannan ka'ida fa ya ciro ta ne daga asalin yadda da annabi ya cewa a yadda cewa ba za a zubar da jini ba ya yadda ba za a zubar da jini a haramin Allah ba annabi ya ce ya yadda saboda girmama haramin Allah kuma dama ya faɗa tun farko ya ce in suka kawo min wata ka'ida kowace iri ce dan girmama wannan wurin zan karba sayyidina Umar yana ganin ya za a yi mu musulmi mu karbi kaskanci mu da muke kan gaskiya ka ce mana kai mafarki Allah ya ce mun shiga wannan waje da nasara ya za a yi mai da wannan zuciyar shi ta yi kunci ya kasa karba sayyidina Ali zuciyar shi ta yi kunci shi ma dai yana rubutun ne kawai bayan da yayi sauran sahabbai suna gefe suna ta gunguna guni suna ganin ba a kyauta ba sayyidina Umar ya ce bai taba tunanin ko dai akwai shakka game da ingancin musulunci ba sai a ranar to kaga in wannan ya zama ya kunta daga sahabbai to wani wanda ba su ba ya fi saukin abin ya kasa fahimtar sa da haka ka tausaya ma wanda bai fahimta ba kai kokari ka fahimtar da shi kar ka dauki gaba da shi ina fata mun gane wannan hatta kana qalbuhu fihi ala qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya zama zuciyarsa ta dace da abin da ke cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ajaba umara amma sa'ala anhu min dalika bi aini jawabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda dacewar zakatan ne sayyidina abubakar ya iya baiwa umar amsa irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wa zalika yadullu ala anna as-siddiq radiyallahu anhu afdalu sahabati wa akmalu wannan dalili ne akan cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya fi sahabbai gaba daya falala ya fi su karama dama kuma sahabbai dukkan su sun yadda cewa ya fi su zurfin ilimi wa arafu billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi sanin Allah ya fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuhum bi dinihi ya fi sanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwamuhum bi mahabbihi ya fi su karfin kauna da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashadduhum muwafaqatan lahu ya fi sauran sahabbai tsananin dacewa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika lam yas'al umaru amma arada lahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa siddiqahu khassa duna sa'ir sahabat asali shi sa shi kuma umar bai tambayi kowa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar saboda waɗannan ya san su suka fi kowa fahimtar addinin daga shi annabin babu wanda ya ƙara tambaya sai sayyidina abubakar ne siddiq radiyallahu anhu da haka jama'a wannan yake ka'ida da malam ya fitar an kamar yadda ya faɗa ka'ida ce mai wahala fahimta ka'ida ce kuma take buƙatar malamai su za su ba da hukunci a kanta ma'anan aka samu wata hadisa irin wannan wadda ga musulmai ahlus sunna ga musulmai wanda ba sa cikin ahlus sunna amma sun hada akan wani ra'ayi guda daya wanda a cikin ra'ayin akwai taimakon addini akwai gyaran addini akwai kare martaba addini akwai kare alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ash a hada kai da su ayi wannan ko ba za a yi ba za a iya hada kai da su ayi kamar yadda aka yi game da wannan mas'ala ta ainihin wato wannan abu da ke faruwa a Kano kwanakin baya kamar yadda aka yi game da mas'alar kokarin ya za a yi a dawo da sallah bayan corona haka aka haɗu da ahlus sunna da yan ɗariku da sauransu aka yi ta tattaunawa da gwamnati har aka gamsar da gwamnati akan cewa ta bari a ci gaba da buɗe masallatai a lokacin inda ahlus sunna za su ce mu ba za mu haɗa kai da kowa ba to kaga sun rage ƙarfin wato muryar musulmai din domin yanzu tun daga nan an raba gida biyu ke kuma a cikin ahlus sunnah wani zai ce to ni kuma ina ganin dacewa a shiga cikin su kaga an sake samun darewa a cikin ahlus sunnah to duk ana kallon waɗannan masalih din amma zaka ga ustazanmu ba su san waɗannan abubuwan ba da haka zai saka cewa ai wannan kawai wani koma baya ne wani fifa iya koma baya ne wato wani rashin fahimta addini ne to kai da kake wannan zafuka ta yi kai ne baka fahimci addinin ba ina fata mun gane wannan
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدل ذات اليمين إلى الحديبية فقال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم دقت كم فوائد إن دعك سامو أتكم ونن أين هن يأتي شيني تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كركتا بنغرن داما بنغرن أين هن واتو داما دشي الحديبية أن يياد زنغو الإمام الشافعي كما يدي كتكم الأم أتكم جزء إن أم يكي تشوى inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sansani wani bangaren sansanin yana cikin hillu ne wani bangaren kuma yana cikin harami to me hikimar haka sai Shafi'i yake cewa yace warawal imamu ahmad fi hadhihi alqissa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil harami wa huwa muttaribun fil hill annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu shafi'i al-imamu ahmad ya ruwaito daga hadisin miswar dan makhrama da marwan dan haka wanda mun karanta shi a baya bangarorin sa ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah ne a bangaren harama in kuma ya tashi kwanciya ko bacci sai ya koma bangaren hillu shine wa huwa muttaribun ai khaymatuhu fil hill wajen kwanciyar sa a hillu ne amma inda suke yin sallah a harami to wannan daga cikin fa'idar da ke ciki kamar yadda shi Shafi'i ya ambata a cikin al'ummu haka al-Baihaqi ya ambata a wurare guda biyu daga Shafi'i a cikin al-Kubra wato asan al-Kubra cikin juz'i na biyar da kuma Ma'rifatul Athari was Sunan a cikin juz'i na bakwai haka al-Imam Ahmad ya ruwaito haka Abu Dawuda da shi Baihaqi din da At-Tabarani a cikin al-Mu'jamul Kabir haka al-Imam al-Fakihani a cikin akhbaru makka duka su ruwaito wannan riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falalar sallah a harami ta ninninka falalar sallah a wajen harami to da haka sai yake kokarin yin sallah a cikin harami zai kawo mana hadisi kenan idan mutum yana kusa da harami babu laifi yayi gidansa a wajen harami malamin farko suna ma yin haka saboda guje man ninnin kawo kanshi zunubi idan yayi laifi amma kuma da sanin tashi yin sallah to sai ya shiga harami ya sallah ina fata mun gane wannan wannan yana nuni zuwa ga wajibi ne a kiyaye alamun haramin na Makka da na Madina a san ina ne sannan kuma wajibi ne a karantar da mutane falalar harami da abin da ya haramta a cikin sa don su kiyaye su tsira sahabbai sun kasance suna yin wannan malaman farko da makamantansu sun kasance suna haka shine yake cewa wannan muttarib anan da aka ce ba muttarib na hadisi da ka sani bane wato muttarib ai inda aka buga khaima inda aka buga khaimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hilli hadisin yana cikin Musab Imam Ahmad ibn Hanbal malan yace wa fi hadha kadilalati ala anna mudha'afati salati bimakka tata'allaq bi jami'il harami la yakhussu biha almasjid alladhi huwa makanu tawaf wannan yana nuni zuwa ga cewa falalar da aka fada game da sallah a harami cewa an yi sallah a harami salatun fi masjidi hadha ko afdalu min alf salatin illa fi masjidil haram zamu ga mujallafazin da ya gona hadisi to kenan ba wurin tawafin nan ai asalin masallacin harami shine mataf Ka'aba da kuma inda ake kewa yake da wafin nan shine asalin masallacin harami to shin wannan wurin kai yake da wannan falalar ko ko ba shi kade bane shi wannan dalili ne akan cewa ba wannan wurin kade yake da falalar ba dukkanin haramin Makka yana da wannan falalar wa anna qawluhu kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace salatun fil masjidil harami afdalu min 100 salatin fi masjidi salla a masallaci ne alfarma tafi falala fiye da salla guda 100 a wani masallaci na wannan hadisi shine nake isharar da zu riwaya Abu Dawuda da Ahmad da Baihaqi da Tabarani da Al-Fakihani a cikin akhbaru Makka hadisi ne kuma tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to can da yace waccan dilala da ya fada a cikin riwaya dake cikin
Abu Dawuda da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal mai riwaya sai ya tambayi malamin su Ata'u Ata'u wanda ya ruwaito hadisin daga Abdullahi dan Zubair yace mishi Allah ya gafarta malam ya Aba Muhammad hadha al-fadl alladhi tadhkuru fil Masjid al-Haram wahadahu am fil Haram shin wannan falalar ta shafi masallacin ne kadai ko dukkan harami sai yace balil haram la balil haram kullu dukkan harami gaba daya fa innal harama kal masjidil haram domin shi haramin gabaki dayan sa kaman masallaci ne alfarmani shine gashi kuma malam sai ya ƙara kawo wannan magana ya daure ta da ayoyi fadin Allah subhanahu wataala ka kaulihi taala fala taqrabul masjid fala yaqrabul masjid al haram da Allah yace kada a bar kafirai su kusanci masallaci mai harama ma'ana kada a basu shigo gan Makka gabaki daya ba'an amihim haza ko kaga Makka ne aka ce kasu shigo gabaki dayanta domin ita ce masallacin wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram sarki ya tabbata ga Allah wanda ya dauki bawansa cikin dare ya tafiya da shi daga masallaci mai alfarma wa kana al-isra'u min baiti ummi hani kuma ya tabbata cewa isra'il nan an yi shi ne daga gidan ummu hani yar uwar manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha amma aka ce min al-masjid al-haram to kenan masallaci mai alfarma shine gabaki da farfajiyar wato wannan a ƙasa ta Makka wanda kuma zaka ga an saka alamomin idan ka bar Jidda ka kama hanyar Makka zaka ga alamar zasu ce huna bidayatul haram in kuma kana fita huna nihayatul haram sayyidina Jibril alayhi salam da kanshi ya sauka daga ya sauko daga sama yayin nuna wa annabi Ibrahim da Isma'ila cewa ga iyakar alfarma kuma daga nan musulmai suka gaji wannan ilimi na iyakan nan har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har kuma yanzu abu ne sananne wannan iyaka to duk inda kai sallah a cikin wannan lada to kenan mu da muke zuwa Makka baki ƴan umara alhazai da sauran mutane dan kai sallah a masallacin hotel ɗinku kuma masallacin masaukin ku na alhazai ba matsala bane daidai ne jama'a wannan roshin da mutane suke ce dole sai sun tafi masallaci can sai kullun sai ta kashe riyal 2 riyal 5 babu laifi yana daga cikin wato kokarin samun masallaci mafi girma ko ƙara kusanci da liman amma wanda ya zauna a masallacin hotel din su yayin sallah shi ma yayin sallah a cikin harami bawo kuma barnar da zaka iya yi a cikin wannan masallaci ko wannan wuri a hotel laifin ta ɗaya yake da barnar da aka yi a can tunanin barna a cikin wannan hotel da kake a cikin Makka mugun tunani ne ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم wannan tunanin da zaka na barna kai nufin barna babban laifi ne ina fatan mun gane wannan jama'a dan haka ba laifi bane dan wani yayi sallah a masallacin da ba babban masallacin ba ba Ka'aba ba ya masallaci sallar shi a Kude ko a Sharu Mansu ko a masallacin Billadin da ake cewa da ka gangaro din nan kudin da ka samu kai sallah babu laifi duk ɗaya ne wajen alfarmar da falala amma dai ka san wanda yafi kusa da liman to yafi samun falala wanda ya sallah inda aka fi yawa a jami'i yafi samun falala haka nan dai wallahi ta'ala alam saboda ƙurayen lokaci zamu saurara anan insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am